ba yake neman malam ya bashi shawara.
To bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallimu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa musulmi masu sauraron mu da kallon mu nesa da kusa, barkanmu da yammacin yau, barkanmu da sake kasance a nan fili namu na amsoshin tambayoyi da kuma ba da shawarwari ga ma'aurata wanda muke gabatar da shi mako bayan mako. Kafin mu fara gabatar da wannan shiri, muna dan ba da uzuri ga yan uwa, yau ba mu fara da wuri ba saboda mun samu matsaloli na na'ura, matsalar wuta, an dauke mana wuta. Muna fatan Allah ya ba wa Najeriya wuta. Sannan muna bukatar addu'a ta musamman daga bakin yan uwa masu sauraron mu a wannan shafi masu bibiyan mu, ga malamin mu kuma baban mu Sheikh Abdul Wahhab Abdullah, Imam Ahli Sunnati wal Jama'a. Bashi da lafiya, yana kwanciya a asibiti, an yi masa aiki, yana cikin yanayi da yake bukatar tallafin addu'a. Daga da Allah mutane, muna barar addu'a, Allah ya ba mu malam lafiya, Allah ya warkar da shi, Allah ya bashi wato karfin gwiwa da zai miƙe ya ci gaba da yaɗa kalmar Allah da da'awa. Muna fatan Allah ya ba mu malam lafiya, Allah ya warkar da shi, Allah kuma ya ba mu lafiya ga baki ɗayan mu. Sannan wannan shiri har yanzu yana miƙa ta'aziyya ta musamman ga dukkan al'ummar musulmi na wannan ƙasa da Afirka gaba ɗaya da ma duniya gaba ɗaya, inda ake jin Hausa, dangane da rasuwar ɗaya daga cikin manya-manyan malaman mu na sunna, da'i ila Allah, Sheikh Ishaq Yunus Al-Madani na garin Kaduna, wanda Allah ya masa cikawa satin da ya gabata. Muna miƙa ta'aziyya ga iyalansa, muna miƙa ta'aziyya ga almajirai, muna miƙa ta'aziyya ga ƴan uwansa malamai, muna miƙa ta'aziyya ga iyaye, ga ƴan uwa gaba ɗaya. Allah ya gafarta wa malam, Allah ya yafe masa da kuma dukkan dai waɗanda suka riga mu gidan gaskiya. Muna fatan Allah ya yafe musu gaba ɗaya. Mai tambaya ta farko, ko in ce mai neman shawara na farko, ya ce ya yi aure bai daɗe da yin aure ba ko? Wata uku da yin aure, kuma Allah ya jarabe shi da mace marar ladabi, marar ɗa'a, ba ta wanke masa kayan ƙwallonsa, ba ta kawo masa ruwa in ya buƙata. Amma ban san me yasa ya damu da buga misali da kayan ƙwallo ba. Watakila ko ɗan ƙwallo ne kenan ko? To, na farko dai ka yi haƙuri, tun da yanzu aka yi auren, watakila matsalar daga gurin iyayenta ne, ba ta samu tarbiyya mai kyau ba, ko ba su gaya mata muhimmanci da wajibcin biyayya ga ainihin wato miji ba, watakila kuma ba ta saba ba ne ba. A ɗan kyautata mata zato, a lallaba ta a bi hankali mu gani, a nuna mata cewa lallai wajibi ne ta bi miji, wajibi ne ta yi masa da'a, kuma wajibi ne idan miji ya umarce ta da abin da bai fi ƙarfinta ba kuma bai saba shari'a ba ta yi masa da'a. A yi mata haƙuri, ka ci gaba da lallaba, don ba za mu ce ka kashe aurenka ba wata uku, watakila dai an samu wata matsala. Abu na biyu, watakila kuma matsalar daga gare ka ne, ko baka da mu'amala mai kyau wajen ba ta umarni ta yi ko kada ta yi. Mu'amala ka ba ta da kyau, watakila ba ka girmama ta, ko kuma kana matsanta mata da yawan ayyukan da yana fin ƙarfinta, wani lokacin sai ta nuna gajiyawarta. To idan namiji shi ma bai zama mai siyasa ba a gidansa, da wajen kulawa da iyalinsa da yawan ba da umarni da ayyuka, to zai iya samun matsala tare da iyalinsa. Abu na uku, na ƙarshe, nasiha ta ishe mata, ka kunna mata wannan nasihar baiwar Allah amarya. Muna yi miki nasiha da faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisi sahihi ingantacce, khairun nisa'i man idza amartaha wa ta'atka, ita ce mafi alkhairin mata ita ce wacce idan ka ba ta umarni tana maka da'a. Wa idza nazarta ilaiha asarratka, ko sarratka a wata riwaya, idan ka kanta sai ta faranta maka rai, taji dadi wa idza rifta anha hafidatka an nafsi ya malik idan baka nan zata kiyaye ka akan kanta da kuma dukiyarka da kai in kina so ki zama matar kirki matar alheri da manzon Allah ya miki shaida to ki zama mai bin mijinki da masa da koda safa sace yace ki wanke ko kuma yace ki kawo masa ruwa ko ki kawo masa wani abu da yana buƙatar rayuwa in dai zaki iya kuma ba saban Allah bane ba kai kuma kai kokari kai hakuri da matarka ka zama mai kai zuciya nesa ka kyautata mata zato mu gani ka ci gaba da bibiyar ta ka nemi lambar waya idan bata daina ba insha Allah ta'ala sai a samu a hada mu da ita mu mata nasiha mu ji mai uzurin ta dan kada auren ku ya lalace Allah ya ba ku lafiya da zaman lafiya Allah ya sa alheri a cikin auren ku wallahu a'lam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa wai mai hukuncin karanta salatin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sujjada
shi salatin annabi sallallahu alaihi wasallama an yi bayanin a ina ne ake yin sa a ina ne ake yin sa ana yin salatin annabi ne a tahiyyan farko da tahiyya ta biyu tahiyyan farko da tahiyya ta biyu a bisa sabani na malamai amma dai zancen da yafi inganci ana yi a tahiyya ta farko kuma ana yi a tahiyya ta biyu nan ne shari'a ta ce a yi salatin annabi ba a cikin sujjada ba da haka kuskure ne a yin salatin annabi a cikin sujjada tun daga inda aka ce a yi a tahiyya ta farko ko a tahiyya ta biyu ko kuma idan mutum ya idan da sallah ya iya yi bila adadin sai a yi kokari a kiyaye Allah ya gane da mu wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ita ce ta turo tambaya kwanaki akan wanda za ta aura ta ce ba za ta aure shi ba ana bin ta bashi yace zai biya ya alƙawari yace zai biya yace ko da ya mutu ma a cikin kadararsa a biya to yanzu watan su bakwai da auren shine yake neman rabuwa da ita kuma bai biya wannan kuɗin ba har waccan fatawar ta kama ta tura masa sai yake cewa a faɗa masa inda aka ce ai ko matar da ya aura din ba ta zauna ba sai ya biya wannan kuɗin shine dai take neman shawara
to a baccin fatawar da ta kawo in za ka iya tunawa in dai ban manta ba ta ce suna soyayya da wani ya yi alƙawarin zai biya mata kuɗin da ake binta ba shi haka ne
eh ta ce ba za ta aure shi ba sai ya ce
kuma da ta ce ba za ta aure shi ba sai ya ce zai biya mata to kaga biyan bashin shine ya kamata ya gabaci auren ai eh ita da tana da wayo da sai ya gama biya mata bashin sannan sai ta aure shi to amma mata akwai rauni to kaga bai biya bashin ba ta je ta aure shi kaga bai cika sharaɗin ba da haka yanzu gashi wata bakwai yana so ya sallame ta kuma bai biya mata bashin ba to kuskure yana kansa tabbas me yasa muka ce dole ai wajibi ne Allah ne ya faɗa a cika alƙawari Allah ne ya faɗa wafu bil ahd innal ahda kana mas'ula alƙawari ne yayi tunda ya ce a bashi aya ki gaya masa gashi Allah ne ya faɗa ku cika alƙawari yayi alƙawari zai biya miki bashi yanzu anan gurin da aure ko ba aure yanzu dai zai biya bashi tunda yayi alƙawari zai biya bashi to kuma shi alƙawari abin tambaya ne haka manzon Allah ma sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗa alamar munafiki shine wanda yake karya alƙawari yake saba alƙawari to yanzu har ma ya aure ki har ma ya ci moriyar ki har wata bakwai to me ake nema kuma ko sadaki nema ai ya ci kin ci sadaki ai da haka mijinki yana buƙatar ilimi yana buƙatar nasiha yana buƙatar ainihin wato tambihi ki gaya masa ya biya miki bashin nan lalle in bai biya ba to fa lalle Allah sai ya tambaye shi don ku ya karya alƙawari kuma kada a kashe auren ai hakuri kada a kashe auren ki nemo ta hanyar da zaki biya bashin ko da bai biya ba ki bashi da laifinsa da Allah yanzu tunda dai an yi wata bakwai ba mamaki ma akwai juna biyu ba mamaki ba mamaki ba mamaki da haka kada a kashe auren ai hakuri tunda dan Allah kika yi auren amma dai watakila ya yaudare ki da cewar zai biya miki bashi kuma gashi bai biya ba tunda kin shiga to sai a je a yi ta hakuri wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa idan aka sawa mace implant alhalin tana azumi ya matsayin azumin ta
May implant.
Implant wanda ake sawa a hannu, family planning ne, abin kayyade iyali a hannu dai na san ana sa shi.
Me aikin sa?
Hana daukan ciki yake yi.
Wannan saka implant a dantsen mace bai da bambanci da allura, bai da bambanci da gyaran gyambo, mutum yana azumi. Daka ba zai karya azumi ba. Bazai kariya azumi ba. Wallahu ta'ala alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa mar'iyar ta ci ba ta sallah ko kuma sai ta zabi wata sallar ta yi wata ba za ta yi ba. Kuma ta kace mata magana shine take cewa dan Allah a ba ta shawara yadda za ta yi.
To kin ce mar'iyar ki ma'ana kina karkashin ta kuma ba ta sallah. Yanzu ke ne a ƙasa ita ce a sama. Shawara shine idan da yadda za a yi mata nasiha a faɗakar da ita akan muhimmancin sallah to lalle a taimake ta ai mata wannan don ta samu lada a wajen Allah don in ta kuskura ta mutu ba ta sallah to wuta za ta shiga in ta kuskura ta mutu ba ta sallah wuta za ta shiga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alƙawari tsakaninmu da waɗanda ba mu ba kafirai kenan shine sallah kuma wannan sallah ita ce abu na farko da za a fara tambayan bawa ranar tashi alƙiyama awwalu ma yuhasabu bihi al'abdu yawm al-qiyamati as-salah abu na farko da za a fara tambayan mutum a kiyama shine sallah idan an samu sallah ta cika to shikenan sauran ayyuka ma alhamdulillah ba su da matsala zai wuce kuma za su wuce idan kuma sallah ba ta cika ba to Allah zai ce a binciko sauran ayyukan mutum ma fa huwa lima siwaha abyahu sauran ayyukan da ba sallah ba ma sun fi muni dan ya fito dartar da su a bincika shi dan haka a taimake ta ai mata nasiha shine shawara idan kuma ba ta ta ki ta yi ki ci gaba da zama da ita ta ci gaba da ciyar da ke da kulawa da ke dan ba laifi bane ba ma dan arne ya rike ki ai ko kafiri ya rike ki ballan ta na wanda yake da awar musulunci ba ya sallah ne Allah shi bayar da ita Allah ya ganar da ita
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa za ta iya shan maganin da zai hana ta jinin al'ada saboda ta samu ta yi azumi duka?
To, akwai fatawa da aka tambayi Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah da sauran malamai macen da ta zo kamar aikin hajji ko aikin umra za ta iya shan magani ta tsayar da jinin dan ta samu ta yi ibadarta to in mun dogara da wannan fatawa babu laifi ta tsaye da jinin a iyayen kwanaki 3-4-5 don ta kammala azumin ta lami lafiya in dai amfani da maganin tsaida wato jinin ba zai cutar da ita ba shine sharadi idan ba zai cutar da ita daga baya ba babu laifi za ta iya yi amma idan ta bar shi ma tana da uzuri ai in ta bar shi ma tana da uzuri a shari'a wallahu ta'ala alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa tana da buƙatar kuɗi a wajen mijinta amma ta san akwai wahalar fita kuɗi a wajen sa in dai ta ce masa kyauta za ta yi da kuɗin so zai bata shine take tambaya wai idan ya bata kyautar sai in ta ce masa kyauta za ta yi zai bata wai sai ta yi niyyar kyauta amma ita za ta yi amfani da su to ya halatta
idan yana bata haƙƙinta ita idan miji yana sauke mata haƙƙinta na dole na wajibi to bai kamata ta yi masa ƙarya ta karbi kuɗin sa ba to idan kuma haƙƙinsa na wajibi na buƙatun gida baya yi to wannan sai a ce da ita hila a ce da ita dabara kyauta ce zaki ma'ana zaki wa kanki kyauta kenan sai ki je ki ci gaba da karɓa don ki biya wa kanki buƙatun gidan da ya zama dolen sa ya sauke miki wannan nauyi da baya yi wallahu ta'ala alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wata ce ta rasu to a cikin account ɗinta ana turo da kuɗi na fansho duk wata kamar yadda ta faɗa ƴaƴanta kuma ba sa iya cire kuɗin sai ita suke kawo wa ta cire musu to shine take tambaya menene hukuncin cire musu wannan kuɗi da take yi duk da dai mai account ɗin ta riga ta rasu
haramun ne idan ma'aikaci na gwamnati ko na kamfani ko na wani abu bayan ya mutu aka kuskure ana turo masa wasu kuɗi nasa ko na fansho ko na salari haramun ne magada ko haramun ne wanda ya samu wata dama ya rinka cire wannan kuɗin saboda wanda ake bawa kuɗin baya aikin da aka bashi kuɗin dan su, ko kuma wanda aka ayyana a bawa kuɗin baya raye, kuma a ka'ida ta gwamnati da waɗannan kuɗaɗe da ake biya ana biya ne idan mutum yana raye. Da haka duk wanda ya ci kuɗin wani bayan ya mutu ya ci gaba da buɗe ainihin wato aljihunsa yana karɓan kuɗin fanshi na wani, ko na ubanshi, ko na uwarsa, ko na ɗan uwansa a wata ma'aikata, alhali wannan mutum ya mutu to ya ci haram. Don haka ke da ake amfani da ke a matsayinki na akawunta ko wata masaniyar aikin banki ko na makamancin wannan da kike ciran kuɗi da gwamnati take sakawa a kuskure kina ba wa magada, ana biyan ki wani abu ko ana baki wani abu, ki tabbatar kin taimaka wajen yaɗa barna da fasadi. A mayar da kuɗin nan wa gwamnati, a rubuta a sanar da ita wannan bawan Allah ya mutu, kuma duk kuɗin da aka san an karɓa an ci a tattara a maida su zuwa account ɗin gwamnati, a karɓi receipt cewa an maida wannan kuɗi. Da haka haram ne cin kuɗin mamaci na albashi bayan ya mutu, haram ne. Ya kamata mutane su ji tsoron Allah kuma su kiyaye da cin haram. Allah ya ce kullu lahmin nabata bil haram, kowace nama, kowace tsoka da ta ginu da haram, fannaru aula biha, to wuta ne yafi dacewa da wannan ainihin wato tsoka. Allah kare mu,
amin. Na'am. Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa tana da saurayi sun dade, amma haka kawai sai ya ce a gidansu an ce ba zai aure ta ba, kuma ya ki ya faɗi waye ya ce ba zai aure ta ba. Sai wata ƙawarta take cewa to akwai wani malami wanda za a haɗa ta da shi, so ita kuma ta ce ta aje wajen malamin shirka ne. So sai ta saki kiranta da safa, ta ce wai ita sai ta je wajen wannan malamin, shi ne take tambaya wai ita menene hukuncinta.
To na farko dai, duk wanda yake neman ki da aure shi da kansa ya ce miki an ce kada ya aure ki, to aizan shi ya ƙare, ko ya gaya miki waye ce ko bai gaya miki waye ce ba, kuma ya yadda kenan da umarnin, kenan yana gaya miki an hana shi aure ki, to kuma bai zai aure ki ba. In ban da ma lalacewar mata na zamani ba, Allah shirye da wasu daga cikinsu, ke da aka yi miki wannan wulakancin an ce ba a yin ki, an ce ba a san ki, an ce kada a aure ki, to me na zuwa ki dai ki bi boka, ki je ki bi wani malami da zai juyo da hankalin sa yasa sai ya aure ki, ko kun yi auren ma ba daɗi za ki je ba, auren wulakanci ne da tsogarka za ki. To ina ba da mata shawara, duk lokacin da saurayi ko bazawari ko wani manemin aure da kansa ya ce an hana shi auren ki, to ki haƙura, ko ya ta miki kwana-kwana ki rabu da shi kawai, ki addu'a Allah ya baki wani. Abu na biyu, yawanci injiniya idan suka ce an je gurin malami boka suke nufi, yawwa boka ne ake nufi. Annabin rahama ya hana zuwa gurin boka, ya haramta zuwa gurin boka. Manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi, man ataka hinan aw arrafan fa saddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wanda ya je gurin gobe da nisa ko mai bugun ƙasa ko wani boka kuma ya gaskata shi da abin da yake faɗa, to ya kafircewa da abin da annabi Allah ya saukar annabi Muhammadu. Yanzu kina zuwa kin butulce kin kafircewa da abin da Allah ya saukar annabi Muhammadu. A wata riwaya sallallahu alaihi wasallama sallar kwana 40 babu, da duk wanda ya je gidan boka mace ko namiji zai yi ta sallah ta kwana 40 a banza, Allah bai zai karɓa ba, kuma ba wata maganar ramuwa ballantana ya rama, Allah ganar da mu. Da haka karki je ki tashi ki miƙe da qiyamul layli da sallar dare, Allah ya baki wani miji salihi ba shi ba, ki ci gaba da roƙon Allah, kuma ki ce in Allah ka san shi ne alherin ka gyara matsalar ka dawo min da shi. Sallar daren ki ta ishe ki ba sai kin je wajen boka ba, qiyamul laylin ki ya ishe ki, azumin ki na nafila litinin alhamis ya ishe ki, ga azumin ramadan zai zo gidan addu'a da karman addu'a, ki je ki tai shi ya fi miki alkhairi da ki je kina bin gidajen bokaye kazamai mushrikai matsafa marasa tsoron Allah, ki kiyaye kar ki jefa kanki cikin halaka. Wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa menene hukuncin matar da ba ta ba mijinta, hakkinsa na aure, wai duk lokacin da ya neme ta sai ta nuna masa tana da uzuri.
Wannan mata da take tauye wa miji hakki na auratayya haram take aikatawa, laifi take aikatawa babba, dan za ta jefa mijinta ya je ya jina. Kuma ki sani yana daga cikin hakkinsa a kanki ki biya masa bukatarsa. Shi yasa aka ce ya aure ki kan kar ya je ya barna, kar ya je fasadi. Dan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa mana hadisi sahihi, idan miji ya buƙaci matarsa ko tana kan abun hawa ne, ko tana kan raƙumi ne, ko ta dora tukunya ne, ta sauko daga kan raƙumin tukunyar abincin da ta dora, ta sauke ta je ta biya wa mijinta buƙata saboda wajibi. Dan haka wannan mata ta aikata haram kuma tana cikin sabon Allah. Wasu riwayoyin ma suna cewa Allah yana fushi da ita akan wannan dabi'a da take, har sai ta tuba ta koma ga Allah. Allah shirye ta, Allah ganar da ita. To amma dai shi ma mijin kuma ya kamata a bincike shi ko yana da wata dabi'a, ko yana da wani hali mara kyau, wataƙila gazami ne, wataƙila yana da muguwar mu'amala, wataƙila baya kyautata mata, wataƙila kuma yana azabtar da ita, wataƙila yana amfani da magani irin na maza yana cutar da ita. Wanda mun taɓa yin magana da bayani a kan irin waɗannan mazaje masu zuwa suna shawo maganin maza suna cutar da matansu, ba daidai ba ne, zalunci ne wannan, zalunci kuma haram ne. Mutum ya tsaya daidai inda Allah ya halicce shi. Idan ka je ka sha wani magani, ka zalunci iyalinka sama da buƙatarta, sama da ƙudurarta, sama da iya abin da za ta iya yi, kai kuma ka je ka fita daga hayyacinka, ka fita daga normal halitta da Ubangiji ya yi maka, saboda wannan magani da ka sha ko na bature ko na gargajiya, kai zalunci kuma ka shiga kinta, kuma Allah zai barka mu, Allah shirye da mu.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa shawara take nema, ta yi aure da mijinta wacan shekarar, bayan wata uku sai ya tafi Cairo kamar yadda ta faɗa, ya yi sati shida, da ya dawo sai ya ba shi wayarta. Wayarsa ta sa masa a caji, ita kuma sai ta duba, ta je tana bincike a wayarsa, sai ta ga yana chat da mata, ta ga ta ce dai ashe wai mazinaci ne, ta ga abubuwa. So daga baya ta canza masa, sai da ya tambaye ta me ya faru, sai ta gaya masa ga abin da ta gani, sai ya bata hakuri, ya ce ya daina, ta ce ashe bai daina ba, ta ce ta kasa faɗa wa kowa, har ga Allah ita wai ta hakura da auren, amma dai malamin ya bata shawara.
To Allah ya sauƙi, Allah ya shirye da shi. Matsala ta chatin din maza da mata a wayoyi, wannan fa iyayena mata ku gane ya zama ruwan dare, za ku yi ta kashe aurenku akan wannan. Yawa-yawan maza, wasu mazan wallahi ba sa iya kubuta daga alaka da mata da chatting a cikin wayoyinsu. Idan kika ce za ki kashe aurenki saboda wannan, to ko kin kashe kin aure wani ma, ba mamaki wani shi ma ki je ki gaina wannan. Yanzu wata ta kawo irin wannan fatawa kwanan nan, tace wallahi malam mijinta malami ne, tace ustaz ne mai addini, ga wa'azi, ga aya da hadisi, amma tace kwana yake yana neman mata. Ai malam, wannan abu ya zama masifa, ta zama masifa, ta zama masifa. Allah ya kare mu da karewarsa. Dole mata a yi ta ba su hakuri, su kyautata mu'amalolinsu da mazajensu. Dole mata a yi ta ba su hakuri, su yi ta kai zuciyarsu nesa, kuma su daina duba wayoyin mazajen nan, dan idan an binciko wayar ne za a je a gano wata masifa. Shi kashi idan yana rufe a daki, baka bude shi ba, za ka ci abincinka lafiya, baka san da kashin ba. To ki bari sai ranar da Allah ya tauna asirinsa, wani dalili ya bayyana. Amma ku yi ta bude wayoyin mazajenku kuna bincike, in dai za ki binciki wayar mijinki sai kin ga aibu. In dai za ki bude wayar mijinki, wallahi sai kin ga abin da zai tada miki hankali. Da haka ina kira gare ku iyayena mata, ku daina shiga abin da zai tayar muku da hankali, ko text message ne aka turo maka na tada hankali, kar ka karanta. ko wani bidiyo ne aka turo maka na damuwa kar ka kalla, ba sai ka kalla ka damu ba, ba sai ka karanta ka damu ba, to wayar mijinki ki daina zuwa kina budewa ki je ki gano bala'i da masifa. Yanzu gashi nan kina auren, kin shiga damuwa ya fita a ranki, kuma gashi kina neman shawara ki bar auren ko kiyar ki bari. Ni kam shawara ta, tunda ya rantse miki ya ce ya daina, kuma kika gano kika ga bai daina ba, to a daɗa ba shi wani uzuri. Sannan akwai bambanci tsakanin chatting da mata, hira da mata, da kuma zinace-zinace da mata. To su matsalan matanmu abinda yawanci in sun ga namiji yana hira da mace, ta turo ya tura suna tattaunawa, to sai a ce wai yana neman mata. Dole sai an yi clarifying wannan, dole sai an yi musu bayani su gane cewa shi neman mata din a yana da darajat matakai-matakai ne. Akwai mai neman mata yana hira da labari da mata kawai, amma baya zina, to wannan da sauki. To kada ki kashe aurenki saboda namijin da yake hira da mata kawai don tamori a waya ko a TikTok ko a WhatsApp ko a wani abu. Kar ki kashe aurenki don wannan. Akwai mai neman matan da yana ma haɗu da su, haɗuwa da su, su hira, su ci abinci, ya kashe musu kuɗi, ya komi, amma fa baya zina, amma dai suna iya haɗuwa. To shi ma wannan ki ɗan ƙara haƙuri, a ci gaba da yi masa wa'azi da nasiha da faɗakarwa, Allah ya ba shi ikon dainawa. Akwai mai neman matan da shi kuma zina ma yake. To irin wannan kam in kin tattara kayanki kin yi gaba, ba ki laifi ba, saboda abun nasu ya munana hatta kai ga yana zuwa yana lalata da matan mutane. Yanzu akwai matar da ta kama mijinta yana lalata da matan makoci, to kaga wannan ai bala'i ne. Akwai wanda ta kama yana lalata da ƴaƴan abokanai, akwai kai bai da labarin bai da daɗi dai. Duka waɗannan abubuwa ne waɗanda ya kamata gaskiya malam a tausaya wa mata, kuma a rinƙa rarrasan su, kuma maza su ji tsoron Allah. Ni ban san wannan masifa wato me yake damun maza da suke ta neman mata. Ina ce neman mata ba a irin yaran su ba, ma'ana suke ta chatting da mata, hira da mata, mutum ya ta dariya yana video call da matar da matarsa ba, yarinya budurwa ta kwaɓe kaya tana maka labari, tana kana da matuka ta sunna. Wallahi wannan cin fuska ne, wallahi wannan wallahi cin amana ne, wallahi Allah shine shaida. Za a yi wahala a samu kwana ɗaya biyu uku ba a samu mace ta kira ni tana kuka cewa malam don Allah ka taimaka mini da shawara, na kama mijina yana neman mata yana chatting da mata ba. Injiniya yanzu din nan wallahi ina muraji'ar ina duba tambayoyin nan a gida kafin ka zo ka dauke ni mu taho, sai da wata mata tana kuka kawai tace in taimaka mata, tana cikin tashin hankali da bala'i, in ba ta kawai addu'o'i, ta ma kasa faɗan tashin hankalin da bala'i. Sai da na ba ta addu'o'in da abin da za ta yi, na ba ta shawara na ce duk wani abu na duniya ki dauke shi a hankali, ki yi haƙuri. Tace malam al'amari ne da ya shafi rayuwar aurena. Tace mijina da na bashi rayuwata, mijina da na yadda da shi, mijina da na aminta da shi, malam na samu ashe yana cin amanata. Tace malam wallahi sai rabu da ni a daki, ya tafi wani daki yana ta hira da mata ba a maganganun da baya faɗa. Tace har appointment suke suna haɗuwa yana ɗaukan mata. Tace ban taɓa tsammanin mutumin nan zai ci amanata ba. Tace na gaya wa iyayena sun koro ni, na ce ba zan zauna da shi ba, an zage ni an ci mutunci na. Shi ma na masa magana ya yi dura mini ashir duka zagi ba abin da ba ya yi. Tace malam abun ya mun yawa, na rasa inda zan saka ni. Allah ya sauke,
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa za ta iya wa wanda ba musulmi ba addu'a idan ba ya da lafiya, saboda ta taɓa yi wa wata addu'ar kuma sai ta samu sauki. To shine yanzu ƙawar waccan din sai take gaya mata, take ce mata ai ta sa wance ta mata addu'a, saboda ta taɓa wata ta warke. Shi ne take tambaya ya hukuncin abin da ta yi na farkon kuma da na gaban da za ta yi.
Muna miki addu'a, Allah ya ƙara miki imani, Allah ya ƙara miki kusantar Allah, tunda an miki shaida an kin yi addu'an Allah yana karɓa. To ki ƙara kusantar Allah, ki ƙara bin Allah tabaraka ta'ala, ki riƙe Qur'ani, ki riƙe sunna, kuma ki riƙe addu'o'i da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abu na biyu, ba laifi dan kin yi wa arni addu'a, kin yi wa kafiri addu'a ya samu waraka. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je gaida ba Yahudi, ba Yahudi bai da lafiya, annabi ya je duba shi, ya je gaishe saboda siyasar da'awa, dan haka babu laifi a mata addu'a. Allah ya barkar da ita, Allah ya sa ta karɓi musulunci kuma. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa yana buƙatar addu'a, Allah ya raba shi da zina, yake cewa shi mazinaci ne, yayi kokari ya bari amma ya kasa, abin yana damun shi sosai wallahi.
To ɗan uwa ga wannan uwa ya ce mazinaci ne shi, ai masa addu'a Allah ya yi masa, ya Ubangiji Allah ka yaye mai wannan bala'i, Allah ka yaye masa wannan bala'i. Ina baka shawara kamar haka. Na farko dai ka canja abokanai, wataƙila sun taimaka wajen janta wannan halaka. Na biyu ka dage da ibada, yawaita yin azumin nafila da karatun alqur'ani da kuma sadaka, Allah zai taimake ka. Na uku idan baka da aure, ka dage ka nemi kuɗi kai aure. Manzo Allah ya ce fa inna aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji, yin azumi din kuma Allah annabi ya ce fa inna lahu wija, zai baka wata kariya ta musamman ya tsare ka daga sha'awarka ta fitina da take kai ka zina. Kuma insha Allah ina maka albishir, tunda har kana bibiyar karatutuka da wa'azzuka, in Allah ya sa da wannan addu'a Allah zai karba, kuma zaka daina zina insha Allah. Allah ya yi maka wannan bala'i.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa mahaifinsa ne yake nuna bambanci a tsakanin su, kuma yana haifar da yana hada fada da gaba a tsakanin su, yace da suna kasuwanci tare da dan uwansa, sai ya ware jarin sa ya bude a wani waje. Da mahaifin nasu yace ya yarda, daga baya kuma yace a'a, sai ya canza mai fuska ma ya daina masa magana shi dan uwan nasa kenan. Kuma mahaifin nasu bai dauki wani mataki ba, to yanzu haka zai yi aure wai, sai mahaifin yace dole ya dawo kusa da dan uwan shi ya gini. Shi kuma ya ce gaskiya ba zai yi ba, so yake je wani wajen ya ginin sa. So akan haka mahaifin nasu ma ya ce ba zai kai kuɗin auren sa ba, shi ne ke neman shawara.
To abu na farko dai ya kamata iyaye su gane, akwai abin da shari'a ta wajabta wa ɗa dolen dole ya yi wa uba biyayya a kansa. Akwai su, akwai abubuwan da kuma shawara ne ake ba mutum. Duk abin da aka ba mutum a matsayin shawara, ko bai ɗauka ba to wannan fa bai saba wa Allah ba. Yanzu abin da ya shafi mu'amala ta harkar kasuwanci, babu wata aya ko hadisi da ta ce wai dole babanka ya ce wai dole sai ka yi kasuwanci da wani, ko kuma sai ka yi kasuwanci irin na wani. Babu aya, babu hadisi a kai. Kuma ba inda shari'a ta ce ku matsanta wa 'ya'yanku akan wai dole dole sai kun dora su akan wani tsari na neman duniya da shi kuka yarda da shi ko shi kuke so. Matukar wanda suke yi din ba haramun suke aikatawa ba, to a kula da wannan. Dan haka illa iyaka abinda uba zai ba wa ɗa shine shawara akan muna ganin ayi kasuwa kaza a bar kaza, ko ayi mu'amala da wani a kasuwanci a kar ayi da wani. To ba mamaki da kaga bai yarda mu'amala dan uwan nasa ba yana cutar da shi ne, ba mamaki dan uwan yana masa wayo ne, ba mamaki yana ganin babu fita, yana so shi ma ya samu istiklaliya, ya samu wato a freedom, ya samu yanci, ya kafa jaran su shi kadai. Duk duniya ba wanda ba zai so ya kafa harkar sa shi kadai ba. Dan haka gaskiya a nan gurin baka saba wa Allah ba, da ka je ka kama kasuwancin ka kai ɗaya baka haɗu da dan uwanka ba, illa iyaka a ce babanka ya baka shawara, baka karbi shawara ba, sai dai ita kuma shawara ya danganta da me ka gani na cutuwa ka ikai. Wannan kuma Allah bai zai kama kai maka uquba akan baka bi shi akan wannan ba, dan baya cikin abin da aka yi masa umarni shi, ko aka ce da shi ya maka umarni a dolen dole sai ka bi shi akai. Sannan haka abin da ya shafi wurin zama ma, iyaye dole su ci gaba da yin hakuri da 'ya'yansu. Shi ma ba idan aka ce wai dolen dole kai sai ka ajiye ɗanka idan ya girma, wai sai ka ce ya zauna a unguwa kaza, ko ya zauna a gida kaza, ko yi tarayya da wani. Wannan yana da yancin sa, ai tunda ya balaga, ai tunda ya girma, tunda ya mallaki hankalinsa, to sai a bashi yanci ya zabi inda ya ga dama ya zauna. Dan haka abinda mahaifinka yayi anan duka a cikin wannan fatawar taka shine yayi kuskure, abinda yayi ba daidai bane, amma ka bishi a hankali, ka lallaba a hankali, ka sa abokanansa su rarrashe shi, ka sa mahaifiyarka ta rarrashe shi, kai ma ka ci gaba da rarrashin sa. Kuma dai in kayi abin da yake sabanin haka ne, baka saba wa Allah ba, saboda kamar yana da wani ra'ayi ne nasa na daban, amma wannan ra'ayi ba lallai lallai wajibi wajibi sai an bi shi akan shi ba, saboda zai iya yiwa akwai son zuciya a ciki, kuma watakila za ka iya cutuwa, kuma bai kamata ya umarce ka da abin da za ka cutu a kansa ba. Muna fatan iyaye su fahimci wannan, su yi ƙoƙari su gane wannan. Kamar yanzu yana faruwa da yawa a cikin mu'amaloli, yanzu kamar misali za ka ce mota ne, babanka ya ce dole sai bijo za ka hau. To ka gane guri tsakani da Allah tsohon na aibi maka adalci ba. Kuma yanzu da Allah yana da haƙƙi, ai ka ga mai da haƙƙi. Kamar yanzu ka ce za ka gina gida ne, babanka ya ce ba za ka yi bene ba. Eh, ka gani. To irin waɗannan abubuwa sai ga iyaye suna shiga wasu abu a fiyas ɗin da bai abin nan ba bai shafi. Kamar yanzu matarka tana cutar da kai, tana zalunta ka, sai babanka ya ce in ka sake ta zan tsine maka albarka, ba tare da fa ya bincika ya ga kai kuma zalunta ka da ake yi ba. To duka irin waɗannan abubuwa iyaye bai kamata su rinka yi ba. Kuma gaskiya idan mutum ya ga zai cutu, to ba laifi ya yi abin da yake ba zai cutu ba, ya ci gaba da ba su haƙuri da ya musu addu'a. Wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa ciyarwar da ake a azumin Ramadan dole sai cikin watan Ramadan, ko kuma bayan ya wuce ma za a iya ci gaba?
Ko bayan ya wuce za a iya ci gaba, ko bayan ya wuce za a iya ci gaba. Ai wannan aiki alheri ne, sai dai a cikin Ramadan ya falala. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man fattara sa'iman, duk wanda ya ciyar da mai azumi ko ya shayar da mai azumi ya buɗe baki, to Allah zai ba shi lada irin na mai azumi. Sannan kuma kowa ya sani cewa aiki a Ramadan ana ninninka lada, to amma kuma ana yi ne a Ramadan ma don a ci gaba da yi, ba sai iya cikin Ramadan ba, kamar yadda masu kuɗin mu suke kuskure, kawai mutum zai zama na Allah ne a cikin Ramadan, amma bayan Ramadan kuma sai ya bar mutane suna cikin matsi da kunci. Wannan ba daidai ba ne, kuskure ne, wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa za ta iya karanta, takan karanta azkar ta tofawa yarta, to wai ita ma dole sai ta sake yin nata na daban, ta yi wa kanta, ko kuma wancan din ya wadatar?
Kowane mutum za a yi masa nasa azkar dinsa, wani wallahu kafa uku, falaki kafa uku, nashi kafa uku, sai a tofa mutum a shafa masa nasa. Idan an yi haka an kyauta an yi shi kamilan, idan kuma aka yi gaba ɗaya aka shashafe jiki ma gaba ɗaya, shi ma dai ya yi, an yi addu'a, Allah ya ganar da mu.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa yana da wacce yake so zai aura, sai ya ce mata in dai gidansu sun amince ya turo zai turo, sai ba su ce masa komai ba. Sai daga baya yake samun labarin wai an sa mata rana da wani, sai ya ce zai bar ta saboda an sa mata rana, wai sai mahaifiyar yarinyar ta ce masa a'a ya ci gaba da soyayya saboda yarinyar ba ta son wancan ɗin. To shi kuma yana ganin gaskiya kamar abin ya saba shari'a, yana aure cikin neman aure.
To na fahimta. To
mahaifiyar yarinyar ce ta ce ci gaba.
To ai asali
ita ma ɗin ba ta son wancan.
To ai asali ma kaga gidan da kake neman auren ya nuna gidan ba a da nutsuwa, kuma ba a da haɗin kai a gidan. Akwai saɓani tsakanin uban da uwar ke nan. Kana neman yarinya, kai kake neman ta, aka ce ka nemi izini za ka fito, to kuma ba ni sunan shi ba a baka dama ka fito ɗin ba, aka je aka ba wani, to kaga ba a san ka kenan, me za ka je ka makale a gidan da ba a san ka? To ko uwar, to uwar da tana da ikon ta hana, ai da sai ta hana, tunda ba ta hana ba. To tunda har an ce an sa mata rana, haramun ne ka je ka ci gaba da soyayya da ita, saboda an samu taqarubi da rukuni da malamai suke yin bayani, idan ta tsara ba wata rakana din da malamin fiqh suka faɗa, kaga har an bayar da ita. Kuma yanzu kaga ai bai ma faɗi ra'ayin yarinyar ba, watakila ita kuma tana ko da yake watakila tunda ta karɓa ta shi kaga tana so kenan, tana albishir, amma uwace watakila ba ta da ra'ayi akan wani, dan haka fatawar ita ce bai halatta ba ka je ka ci gaba da soyayya da wannan yarinya da an ba da ita, ka goge lambarta, ka daina mu'amala da ita, kai mata addu'a Allah ya zaunar da su lafiya da mijin da aka bata kawai, shine mafi alheri.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa wai shin mani zai iya fita daga gaban ɗa namiji ko da bai sadu da mace ba?
Na'am, shi mani kamar yadda malamai suka yi bayani, akwai sababbin fitansa a jikin mutum da yawa. Mani yana iya fita daga jikin mutum ta hanyar wato rashin lafiya, ko bai da lafiya yana iya fidda maniyyi, ciwo kawai ya sa mutum ya rinka fidda maniyyi, ko tsaba sanyi, in sanyi yayi yawa mutum zai iya fitar da maniyyi, ko kuma a daki mutum a gadon bayansa, a samu mutum a zane shi ko a yi masa dundu a gadon baya, shi ma yana sa mutum ya fitar da maniyyi. Mutum yakan iya faduwa daga sama, faduwa daga sama sai ya fitar da maniyyi saboda ya faɗo daga sama. Kai, an samu wanda yake fitar da maniyyi saboda harbin kunama, kunama ta harbe shi kawai ya zo ya fitar da maniyyi. To, abin tambaya a nan, waɗannan maniyyi da aka fitar da su saboda waɗannan dalilai da ba ta hanyar ko in ce ba ta sababin da aka saba a shari'a ba, menene hukuncinsa? To, a mazhaba ta Hanabila da Malikiya da Hanafiya suka ce babu wanka. Hanabila, Hanafiya, Malikiya suka ce ba wanka a duk wanda ya fidda maniyyi a cikin ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ba sai ya yi wanka ba. Kenan, wanne ne zai yi wanka? Wanda ya fidda maniyyi ta hanyar sha'awa ko hanyar jima'i shine zai wanka saboda shi. A mazhabar Shafi'iyya, duk wanda ya cire maniyyi ko da ta waɗannan hanyoyi ne, Imam Shafi'i yana da ra'ayin cewa sai ya yi wanka kawai, tunda dai an ce za a yi wanka ne bi khurujin maniyyi kawai. Da haka wannan shine sabanin malamai akan wannan. Amma idan maniyyi ya fito wato ta wani wuri daban fa, menene hukuncin maniyyin da ya fito ta wani wuri daban? Kamar misalin maniyyi ya fito ta dubura, in zai iya yiwa, ko ya fito ta wani bangare na jikin mutum, shi ma wannan za a yi masa wanka ko ba za a yi masa wanka ba? Idan wannan maniyyi ya fito ta wannan bangare, to wasu malamai suna tafiya akan cewa ba za a yi masa wanka ba. To, ai, ba ta hanyar da ta shari'a ya fito ba, duk da cewa an samu wasu daga cikin malaman Shafi'iyya sun makale akan wannan ra'ayi, ko da maniyyi ya fito ta wani wuri ba ta inda aka saba ba, to shi ma dai sai an yi masa wanka wallahi wala. Amma dai zahiri maniyyi yana iya fitowa ta wasu wurare daban da nayi bayani ba ta inda aka saba ba, amma wanne ne za a yi wanka? Inda shari'a ta ba da dama kuma ta faɗa, wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa menene hukuncin auren da aka yi shi bisa sharadi sai bayan an yi auren daga baya mutumin ya ce ya janya wannan alkawarin da ya dauka? Tace sharadin shine ya ce ba zai hada su zauna gida ɗaya da ɗaya matar tasa ba, sai bayan shekara biyu zai ce ya fasa, kuma yana da halin da zai ci gaba da raba gida.
To, asali duk mijin da ya yi alkawari wa wata mace, duk mijin da ya yi alkawari wa wata mace zai aure ta akan harkar su ta zamantakewa, in dai ya yi alkawari zai yi wannan abun, to ya kamata ya cika wannan alkawari, ba ma ya kamata ba, dole ne. To, idan aka zo aka yi auren bai cika alkawarin ba, to sunansa asi, sunansa mai saban Allah. Amma ta ci gaba da zamanta na aure, ta ci gaba da zamanta na aure, kar ta kashe aurenta, ta ci gaba da kuma neman haƙƙinta da aka yi mata alkawari. Amma mijin abin da ya bai kyauta ba, kuma ya aikata haramun, ya aikata laifi, don haramun ne neman, don haramun ne saba alkawari, wallahu ta'ala alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa ya taɓa rubuto tambaya kwanaki, shi AS ne matarsa AS, to saka haifi yara uku, sai aka samu ɗaya daga ciki yana da sikila.
Na'am.
To, shi ne yake cewa matar tasa yanzu gaskiya tunda an samu ɗaya a cikin ƴaƴa uku su haƙura da haihuwa, to ita ba ta gamsu ba gaskiya, shi ne suke neman malam ya ba su shawara.
To, magana ta gaskiya, ita haihuwa ana yin ta ne idan da lafiya, babu zargin faɗawa cikin wata wahala ko cutuwa. Shi yasa kullum malamai ma suke faɗa cewa idan za a yi aure ina a rinka zuwa ana yin gwaji a gane kowanne jininsa ya dace da ɗan uwansa ko bai ko bai dace ba to sai aka zo aka samu auren kuma aka zo aka samu kuskure misali an yi auren dai a haka za a ce misali an yi auren a haka to an samu wasu lafiyayyu kuma an samu wani mara lafiya idan suka dakatar da aihuwa a wannan yanayi ba su yi laifi ba ba su saba wa Allah ba Allah sa albarka akan guda biyun da suka yi ya guda uku kuma magana ta gaskiya malam haihuwar yaro ko yarinya mai shekila akwai wahala ba karamar wahala ba wahalar ta isa ibada ma ba lalle ya bari gurin kai ba kuma idan ya fada hannun talakan gaba ɗaya rayuwarka za ta kare ne akan hidima da waɗannan bayin Allah ubangiji Allah masu larurar shekila Allah ka ba su lafiya waɗanda suke da ƴaƴa masu shekila ubangiji ka warkar da su kuma ka ba su yadda za su kula da ƴaƴansu ga larurori na masu shekila auruwa ba su auruwa auruwa ba su auruwa yara da yawa ƴan mata malam suna kuka suna zubar da hawaye kaga yarinya gangariya kyakkyawa lafiyayya laifinta kawai ita tana da shekila ne ba za a aure ta ba eh ba za a aure ta ba tunda ita shekila ne ba su aure ba su auren su aiki ma ba su samu kuma gwamnati ba ta yi musu wani tsari na kula da su na ware musu wani haƙƙin su na musamman ba to wallahi akwai damuwa dai haifan yaro mai shekila akwai larurori da yawa da aka kiwa mijinki da'a Allah ubangiji ya kare ku da karewa wani zai iya cewa to ai ba a da tabbacin za a haifi mai shekila to amma kuma ai ana da rinjayen zato tunda dukan su AFAS ne sai tunda ana da wannan rinjayen zato kaga ba laifi za a iya yin hukunci akan wannan rinjayen zato wallahu alam na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa wanda yake da gidaje kamar guda shida uku ya sa ƴan haya ɗaya kuma ya sa mutane su zauna kyauta sauran kuma ba kowa a ciki shine ke tambaya ya zakkar su take
da gidan da yake zaune a ciki gidan da yake zaune a ciki babu zakka a cikinsa motar da mutum yake hawa ko ta biliyan dubu ce tunda yana amfani da ita babu zakka a ciki gonar da mutum yake nomawa babu zakka a cikinta sai dai amfanin da ya noma to amma gonar da mutum ya siya da sunan kadara ya bayar da ita haya ana bashi kudin haya ko gidaje da ya siya da sunan kadara ana haya yana karban kudi to wannan dole sai ya ci ne musu zakka da haka kamar rigar da mutum yake sakawa ba zai cire mata zakka ba duk tsadarta inda riga ne ko sai dai injinari ne ko wannan sauransu da mata suke amfani da shi da haka wannan bawan Allah akwai zakka a kanka akan gidajenka na haya amma babu zakka a kanka akan gidanka na zama ko da miliyan dubu ne gidan saboda kana amfani da shi wallahu ta'ala alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ta je kasuwa ne siyan zakka sai ta sai daya sai kuma ta dauka ta biya kudin bare ta tafi da ita to yanzu kuma ta tuba tana so ta mayar wa da wancan mai jaka kudin sa to amma bata san inda za ta same shi ba
to
bata san inda za ta same shi ba yanzu to ya za ta yi
sata dai haramun ne sata dai haram ne ya kamata mutane su yi kokari su kiyaye gaskiya sata haramun ne a lokacin da ka sata dai ke barauniya ne to amma yanzu kin tuba Allah ya fi mana gaba daya ki koma inda kika dauki jakar ba za ta gane ba to shikenan sai ki abinda malamai suke ijtihadi dan kokari sai ki sadaka da adadin kudin wannan jaka ki ce ya Allah ka kai mata lada kabarinta in ta mutu mai wannan jaka ko mai wannan kaya Allah ka mayar masa da alkhairi akan abin da dauka masa na dai kenan wasu malaman kuma suna cewa a dauki iya adadin wannan kudin a kai shi masallaci a sa shi a cikin akwatin masallaci ya hidimar Allah da shi wallahu ta'ala alam
Allah ya saka da alkhairi wanda take cewa za a mata hoton mahaifa kuma lokacin a cikin azumi ne kuma ta ce ta cikin gaban mace ake sa abin a dau hoton cin jikitan baya azumin ta yake
bai karya mata azumi ba daukan hoton mahaifa dan tana yin azumi bai karya mata azumi ba wallahu ta'ala alam tunda ba ci bane kuma ba sha bane na'am
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa watan ta tara a gidansu da a jagawa ita da mijinta. To ya tafi training din sojoji, bayan ya dawo hutu sai iyayensa suka dinga hura wuta, dole sai ya maida ita Kano. Tunaninsu yana ta mata hidima har cewa take wannan yarinya karama tana juya shi. Sun yi kokarin sa ga sun koma an maida ita Kano, amma abin bai yi ba, shine take neman ko a ji hankalin iyaye su daina sa ido akan.
To wannan matsala gaskiya ba akan ki bane, baiwar Allah, matsalar katsalandan, matsalar sa ido da iyaye suke yi akan auren ƴaƴansu da kuma zamantakewar aure. Wayau idan an ga kana zaune lafiya da matarka, ba ka faɗa, baka zaginta, baka cin mutuncinta, bata maka rashin kunya, bata maka kaza, sai a ce ai ta mallake ka ne. Amma in an ga kana zagin matarka, kana tozarta ta, kana kaza, sai a ce ai maganin ta kenan. Irin wannan mugunta da wannan tsiya bai da amfani gaskiya. Kuma ina kira ga iyaye, Allah ya muku albarka iyaye, amma ku daina sa baki a cikin shu'uni da zamantakewa, internal affairs, abubuwa na cikin gida na ƴaƴanku, na zamantakewansu, nau'in abincin da suke ci, me yake siya wa matarsa, a wanda sutura matarsa yake sai mata, me yake ba wa kannansa, a yaya yake kaza, ai ma ta mallake shi, ai ta tura shi kaza ma, ai ya biya mata kudin umra ma, ai hajji ma ita shi yake kaita, ai kaza kaza kaza, ai in ta masa magana ma, ai gigi cewa yake, duk irin wannan abun ku daina bai da amfani. Ku yi wa ƴaƴanku addu'a, Allah ya ba su lafiya da zaman lafiya. Ke kuma ki dai ki ci gaba da hakuri da zama da mijinki da Allah ya hore miki, ki ci gaba da kwantar da hankalinki, karki wata magana, karki wani abu da zai kawo fitina, saboda sa baki akan harkar iyaye zai iya kashe miki aure, wallahi ta'ala alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa mijinta baya sallah, kuma baya azumi, kuma yana yawan zaginta da iyayenta, da Allah mallam ya bata shawara.
To baya sallah baya azumi kam, yanzu kai aina za wani layi zaka san shi? Baya sallah baya azumi, ai ba musulmi bane. Yanzu sai da ci ga zagi ga cin mutunci. Ki kokari inda hanyar da zaki sa ya rinka yin sallah da hanyar da zaki sa ya rinka yin azumi ya dawo ya gyaru, ku ci gaba da zaman aure. To zagi kamar da dan sauki sauki zaki iya jurewa, duk zagin da zai yi ki juya baya kawai, kamar ba ki yi zaga ba. To amma abin da yafi muni gaskiya, ina tabbatar miki, idan mijinki baya sallah baya azumi, in fa ya mutu a haka fa, to su ya shiga wata alƙawari ne insha Allah. Sai dai in Allah kuma ya yi masa wani abu da kuma na wannan shi ya barwa kansa ne. Kuma zama da irin wannan miji da baya sallah baya azumi, da halatta ki ci gaba da zama da shi, ba matuƙar ya doge, dan ba musulmi ba ne. Ba musulmi ba ne. Allah ya gane da mu.
Allah ya saka da alƙairi. Wannan take cewa haihuwar ta biyu, ko ne idan ta haihu da wata uku sai period ɗinta ya zo, idan ya zo sai ya kwana biyar. Idan ta gama sai bayan sati biyu kuma sai ta ga wani jini, amma ta ce jinin ba na al'ada ba ne, ta ce wai mai kyau ne a yadda ta faɗa. So idan ya zo ɗin shi ne take tambaya, wannan wanda yake zuwa daga bayan sati biyu, za ta ci gaba da sallah ne ko za ta tsayar da sallah?
Bayan ta haihu da kwana nawa?
In ta haihu sai bayan wata uku.
Bayan wata uku kaga ai ta gama jinin haihuwa, mun gama da jinin haihuwa. To sai jini ya rinka zuwa mata kala biyu?
Sai period ya zo ya mata kwana biyar.
Uh-huh.
To bayan kwana biyar da sati biyu kuma sai wani jini ya zo, amma baya kama da period ɗin.
Haka ne.
So
jinin rashin lafiya ne kawai. Kawai jinin rashin lafiya ne, ki koma ba ni sunan shi, ki je ki nemi likita ya baki magani kawai. Jinin rashin lafiya ne. Wallahu alam.
To Allah ya saka da alƙawari. Wannan ta ce mijinta ya ƙara aure, to tunda ya auren nan ya koma gidan amaryan da zama, sai sati uku sati biyu bai dawo ba, kuma idan ya zo gidan kwana ɗaya zai yi, kuma da amaryan yake zuwa.
A'a.
Wallahi shi ne wai take neman shawara.
Da kake rantsewa kun yi magana ne ko me? Sai duniya kira. Kai wasu ba su da mutunci wallahi, Allah ya sauƙi. Me ma kace wai tambayar?
Aure ya ƙara tunda ya ƙara auren nan.
Eh.
Sai ya sati uku sati biyu a can gidan amarya.
Gidan amarya.
Idan zai taho.
Eh.
Kwana ɗaya yake mata, kuma da amarya yake tahowa.
Sai makale mata kenan.
Sai kwana ɗaya sai ya ƙara koma.
To wannan miji da abin da malamin Abdullahi yake cewa zalumi ne. Zalumi ne wannan miji. Zalunci yake, ya shiga hakinki, ya zalunce ki, ya cuce ki. Rabon kwana dole ne, rabon kwana wajibi ne. Dole ne namiji ya raba kwana tsakanin matarsa. Duk wanda ya dauki kwanan wata ya kai wa wata, wallahi sai yayi jawabi yawmul kiyamati. Ku daidaita tsakanin matanku, ku samu kubuta a wajen Allah tabaraka ta'ala. Abu na biyu, ita wannan amarya, ta ji tsoron Allah. Haram kike aikatawa, ko da mijin ne ya dauko ki ya taho da ke, ya zaki je ki ci kwanakin ki ke kadai da miji, sannan kwana ɗayan da yake zuwa yake yi wa uwar gidanki ki biyo shi ku taho tare. Ni ban taba jin wannan zalunci irin wannan ba wallahi. Wannan gaskiya ya kamata ki sanar da iyayenki, ki sanar da waliyanki. Da farko a fara hada shi da malamai su yi masa nasiha su gaya mai abin da yake zalunci ne, akwai cuta a ciki. In dai abin da kika fada din haka ne. Wani ya ce mini, malam, fatawoyin nan da kuke na wasan nan ƙarya suke yi fa. Yace duk abin da suke gaya muku ba haka bane. Yace to yanzu shikenan sai mu zauna. Duk abin da mace ta faɗa
sai ya ce ƙarya take.
Abin da mace ta faɗa ana mata a gida na zalunci sai a ce ƙarya take yi. Kawai maza su ne masu gaskiya. Daina karɓan bashi da ruwa wajen auren da ƴaƴanku. Ku daina karɓan bashi da ruwa wajen gina gidajenku. Ku yi haƙuri da halin da kuke ciki. Riba lalata rayuwar ɗan adam take. Riba kashe albarka take a rayuwar mutum. Riba hasara take jawowa a cikin arzikin mutum. Riba ba ta da daɗi. Allah cewa fa'adanu bi harbin min Allahi wa rasuli, ku shirya shirin yaƙi da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan cin riba. Allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. ولن نسكي سر ربا أكي أما ذات عشق ما يدى شيطانو سكى بجي متون فما ودى الجن يبجي شي فما تنقو آيا ثبت سنشي ربا حللني الله يتي يا حلل تكاسو انشي أما يحرم تربا داك أدينا كرب أنباشي دروا أكي بنكنا نمسلنشي ينزل الحمد لله suna nan sun bayyana suna ta kokari. Akwai Jaiz Bank, akwai Taj Bank, akwai wani alternative ake cewa da sauransu. Duk waɗannan bankuna ne da suna mu'amala da irin tsarin musulunci wajen karɓan bashi da rance da mu'amala da kuɗi. Allah ya musu albarka kuma ya dade taimakonsu. An samu wasu bankunan ma conventional banks din suna bude windows na bada bashi a tsari na musulunci. Za ku ji ana cewa wai aji ɗaya ne da bashin na musuluncin ma da na tsarin Yahudawa, ma duk ɗaya ne. Wallahi ba duk ɗaya bane, wallahi ba duk ɗaya bane. Akwai bambanci wanda bai sani ba sai ya je ya tambaya. Kuma wannan fa duk wani banki na musulunci da ka sani fa yana gudana ne ƙarƙashin manya-manyan malamai da sai sun ba su fatawa suke aikata abinda duk suke aikata. Yanzu misalin kamar Jaiz Bank, kamar Taj Bank, kamar waɗannan bankunan faɗa, wallahi akwai manya-manyan malamai na shari'a da ake faɗa wanda musamman duk wani abu da bankin zai yi bankin ta tura wa malaman sun duba duk ayoyi da hadisai da fatawoyin malaman duniya da sauran bankuna na duniya a ƙasashen duniya su Malaysia, Indonesia, Saudiya, Kuwait, a Masar da sauransu, yaya suke mu'amala da irin wannan, su dubo irin abin da ake su zo su ba da fatawa a yi. Amma wani ya zo ya ce wai duk ɗaya ne, wallahi ba daidai ba ne, ba duk ɗaya ba ne. Akwai banki na musulunci, akwai da ba na musulunci ba. Allah kuma ya daɗa taimakonsu, ya daɗa ƙarfafansu. Wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa mahaifiyarta ce ta ba wa mahaifinta kuɗi, ina ga sai fani 6,000 akan ya yi mata canji. Yanzu shekara 3 kenan bai yi mata canjin ba. Kuma take cewa gashi mahaifiyarta tana da yara kuma ba ta da wata sana'a, yanzu za a yi auren ƙanwarta. To yai ita ma yarinyar akwai kuɗin mahaifinta a wajenta na dabbobi, sifa 5000 ne, shine take tambaya za ta iya dauka ta ba wa mahaifiyarta a matsayin ta biya ta kudin mahaifin kenan, wancan 6000 kenan. Idan haka
daga ina za ta dauka?
Suna hannunta ne, na mahaifinta ne, na babanta ne a hannunta.
Kudin babanta ne a hannunta?
A hannunta.
To kuma me?
Shi kuma mahaifinta ya karbi na mahaifiyarta.
To na ji
bai bata ba, ya iya bata shekara 3.
Ya
kuma yanzu akwai iya rike, kuma yanzu akwai auren kanwarsu da za a yi.
Na'am.
To shine take tunanin a matsayin kudin uban ta dauka ta ba mahaifiyar kawai sai ayi auren yarinyar da kuma.
To na farko dai shi da ya ci bashi shine a shari'a zai biya wannan bashi. Shi da ya karbi kudin nan shine a shari'a zai maida wannan kudi
wajen mahaifiyar kenan.
Wajen mahaifiyar ke third party ake cewa ko
kamar zamiya ce so.
Yawa, kamar zamiya ce wannan. Ba daidai bane, amma zaki iya yi, amma ki sanar ki dan ki kubutar da haƙƙin mahaifiyarki, ki sa ai auren ƴar uwarki, sai kin bada kuɗin, sai ki dake ce baba fato na dauki kuɗi kaza cikin kuɗin mahaifiyarmu na bayar an yi auren wance. Amma sai an masa bayani, in ya so daga baya yake jure zage-zagen da zai. Yawa, Allah ganar da mu, wallahi alam.
Allah ya saka da alƙari. Wannan yake cewa wai ya halatta uba ya hana ɗansa dukiyar da ya gada a wajen mahaifiyarsa, kuma alhalin ɗan ya girma yana da buƙatar dukiyar, yana so ya shiga kasuwa, amma mahaifin ya hana.
To a nan gurin alƙali ne zai duba, alƙali ne zai duba ya ga meye dalilin da ya sa uban ya hana wannan dukiyar ɗansa ga ɗan. Hanawa ya yi, riƙewa ya yi ta hanyar cuta ko zalunci ko kuma me? Idan akwai zalunci, akwai son zuciya, to bai halatta ba alƙali zai iya tursasa uban nan ya karɓa wannan dukiya. Duk da akwai hadisin an tawo malukali a bik, malamai sun sharhin wannan hadisi da kai da dukiyarka na babanka ne gaba ɗaya. Malamai suka ce ba yana nufin annabi ya ba da dama uba ya yi tasalluɗi akan dukiyar ɗansa ya zalunce shi, ya cire masa ko ya hana shi haƙƙinsa, ba haka hadisin yake nufi ba. Ana nufin ai wajen kyautatawa, wajen mutuntawa, to da kai da dukiyarka ai dinna babanka ne. Da haka dan ka ɗauki dukiyarka ka taimaki babanka, ai ba kai asara ba. Ko dan babanka ya ɗan ɗauki wani abu a cikin dukiyarka ya yi amfani da shi, ai ba wani abu ba ne ba. Abin da ake nufi kenan, amma ba ana nufin kamar yanzu da dukiyarka ka mallaki dukiyarka kawai, tunda an ce an tawo malukali a bisa kawai babanka sai ya zo ya ce na ƙwace ba. A ba daidai ba ne. Waye ya ce maka babu ƙwace tsakanin uba da ɗa? Kuma babu zalunci ne tsakanin uba da ɗa? Haka wannan ba daidai ba ne. Gaskiya kuskure ne, bai halatta ya riƙe musu dukiyarsu da suka gada daga wajen mahaifiyarsu ba. Wannan kuɗi ba nasa ba ne, sunan wannan kuɗi na magada ne, ba su canja ba. Tun da ku ba nasa ba ne, to bai halatta ya riƙe ya hana masu shi ba. Allah ganar da shi, Allah sa ya bayar.
Allah ya sa da alkhairi. Wannan yake cewa yana neman shawara, idan ya yi niyyar aikata abin alkhairi wai sai zuciyarsa ta ringa faɗa masa kar ya yi, ko idan ya riga ya aikata ɗin ma sai ya ji zuciyarsa tana faɗa masa ai dama bai yi ba, kusa da riya ne, to abin yana damansa.
Wannan shedan ne gaskiya.
Ne yake neman shawara.
Shedan ne. Kawai shedan ne yake shiganka ayyukan alkhairin kai hana ka yi. Shedan ne. Kai kokari kuma ka yake shi. Kawai kai aikin alkhairin ka idan ka tashi ka tuna Allah ne ya ce kai, annabi ne ya ce kai. Kuma ko da an ce maka a zuciyar ka ta ce maka dariya ne ka ce kai dan Allah za ka yi. In ba ka ba zai wayi gari ne baya aikin alkhairin gaba daya. Na'am.
Wannan take cewa shekarar ta 19 a taya ta da adda Allah ya kawo mata mijin aure na gari, tace kuma tana qiyamul layli kuma tana yin salloli 5 duka a kan lokaci.
Ya rabbi Allah ya baki mijin kwarai, Allah ya baki miji salihi, kuma kamar yadda muke faɗa irin waɗannan bayan Allah in sun ba da lambobin wayansu inda wani mabukaci shi kuma ya ga ya dace yana so, bismillah. Kuma ina tabbatar miki insha Allah qiyamul laylin ki, azumin nafilan ki, sadakan ki, aikin alherin da ke ba zai tashi a banza ba. Miji kam sai kin turo mana ma albishir insha Allah kin samu miji, Allah ya aurar da ke.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa dan Allah a ja hankalin iyaye da ƴan uwa akan hana ƴan uwansu su yi aure da wuri saboda karatun boko. Tace duk wata hanya da za ta bi ko da zai bi wajen ya nuna yana son aure yayi, amma an ki akula ma an ki akula shi da maganar har hakan ya sa wai ya fara abin da ba halinsa ba ko tana yin istimna'i sannan ta yi wani babban laifi ma wanda ko cewa ake ta aikata ba za a gaskata
ba injiniya wannan namiji ne yake tambayan nan ko mace ce
wallahi dai ce ba zan gashi nan dai kamar namiji kamar mace
to na farko dai ya kamata iyaye su sani idan munzalin auren yaro ya kai kuma iya da hali yana da iko yana da dama to a sahale masa a yassare masa a bashi dama ya je auren sa shi ma ya kamata a sani cewa uba bai da mai tura suke cewa jurisdiction bai da iko bai da dama a hannunsa da yaronsa ya kai munzalin aure aure ibada ne aure raye sunna manzon Allah ne ka hana yaro ka ce ba zai yi aure ba ba tare da wani uzuri karɓaɓɓe a shari'a ba ya balaga yana da kuɗin aurensa yana da abin da zai ciyar da iyalinsa kuma babu wata matsala da aka hango masa da za ta iya cutar da shi ko ta cutar da iyali ko ta cutar da family bai kamata a hana shi aure ba to amma akwai yanayin da iyaye ya kamata su hana ɗa aure wataƙila ya je zai taro rikicin da ba zai iya yinsa ba bai da hali bai da iko bai da sana'a da zai iya rike matar bai da kaza ko kuma ana ma tuhumar hankalinsa ma bai gama mallakar hankalinsa ba ballantana ya je auro wata da zai iya controlling ɗinta ko kuma yin auren zai iya jawowa ya tozartar da wani nauyi na dole da yake kansa da ba zai yi shi ba to wannan duk ana da dama a hana shi karatun boko abu ne mai kyau kwarai da gaske akwai iyayen da sun yi wa ƴaƴansu tsari suna son kafin su yi aure sai sun yi wani karatu na boko sai sun kai wani mataki na karatun boko to wannan sai a duba a gani da yaron zai yi haƙuri ya yi ɗa'a wa iyayensu ya yi wannan karatun ya kai wannan mataki kafin ya aure da ya kyauta kuma Allah zai masa albarka a karatunsa kuma Allah zai ba shi lada na biyayya ga iyayensa to amma a yayin da yaro ya ga zai cutu kamar yadda wannan yake faɗa ya ga zai cutu har ma ta kai ga ya fara bin matan banza to ya je aurensa ko da iyayen ba sa su don a wannan lokacin ba za a fifita saban Allah ya je ya yi saban Allah ya bi iyayensa ba ina fata ana fahimta matukar an tabbatar zai je yi zina ko kuma za ta je ta yi zina sannan amma ina so mutane su daɗa yi wa iyayensu adalci da uzuri yanzu misali karatun ‘ya’ya mata wani za ga ya ajiye yarinyarsa yana so ta ɗan yi karatu ko diploma ko digiri ko secondary ta gama uba fa yana da ra'ayi yana da dama ya ce lokaci kaza zai aurar da ɗiyarsa ba cewa aka yi dolen dole da saurayi mai neman aure ya fito mata dole sai ya aurar da ita a wannan lokacin ba fa haka aka faɗa ba yana da tsari a gidansa zai iya cewa sai lokaci kaza ya yi tanadi yana son sai ta ginu ta yi ilimi kaza wannan yana da dama amma yanzu misalin mutum yarinyarsa tana junior secondary an fitine shi ana ta turo masa maza wai ya aurar da ita wataƙila yana ganin hankalinta bai kai ba tunaninta bai kai ba kuma yana ganin zamani ya canja yanzu mutane suna cutar da mata mutum ya zo auri karamar yarinya ba ta yi karatu ba ta yi komai ba ya tara mata uban ‘ya’ya ya tafi ya batta ko kuma ma ya faɗi ya mutu ya batta cikin wahala da ƙunci da matsi ta zo ta yi ta wahala ta zo ta shiga matsi ta zo ta shiga damuwa saboda zaman jahilcin da ta yi ta yi kuma alhali za a iya barinta ta ɗan yi ɗan karatun ba zai cutar da ita addini ba zai cutar da al’umma ba to a yi wa iyaye biyayya a wannan babi kuma ba wani wanda yake da dalili a shari'a wai don ya ga yarinya budurwa wai ya ce wai dole wai tunda shi yana son ta wai sai ubanta ya cire ta daga makaranta ya bashi ita ya aure ta saboda biyan bukatarsa to sai uban ya ce ba zan aurar da ita ba sai ta gama digiri ba zan aurar da ita ba sai ta gama diploma ba zan aurar da ita ba sai ta gama secondary bai saba wa Allah ba tunda dai ba zina take yi ba kuma ƴarsa ce kuma yana da tsari da ya ga dama in kaga za ka kana son ta ka hakura ka jira in ba ka so je ka nemo ta Allah zai bata wani ba kai ba wallahi ta'ala alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa mijinta ya kasance dan saye-saye. Tace ga kallon batsa ga wasa da ibada. Tace duk wani uzuri da ya kamata a ce tayi tayi. A banza ta fada wa ƴan uwansa sun ƙayyata ta. Tace ta jira duk wata muguwar magana daga gare shi har da zagin iyaye da family dinta. Da ƙarshe ma family dinsa suka tare suka zage ta suka ce ba ta da rufin asiri kuma ba ta da haƙuri. Tace wallahi duk sun fita daga garinta daga su har mijin nata ba ta ganin mutuncin su kuma ta kasa manta da abin da aka mata tana cikin bakin ciki shine take neman mallam ya ba ta shawara.
To wallahi wannan dai ta shiga iftila'i. Ni shawara zan iya ba ta sai dai ta yi haƙuri amma ta ci gaba da neman haƙƙinta. Ta yi haƙuri ta ci gaba da neman haƙƙinta ta hanyar lalama da yawaita addu'a da roƙon Allah.
Kurin sai sai kallon ba tsawa sa da ibada.
To kaga wannan matsaloli sun taru akan wannan miji ta yanda idan ba zai gyara ba dole ta rabu da shi. In dai ba zai bar wannan abuwa ba ki nemi ya sauke miki baki saba wa Allah ba. Ga shaye-shaye ga neman mata ga kallon banza da kallon batsa ga wasa da ibada. Ina za a iya rayuwar aure mai dadi da wannan mutumin? A'a, ai kokari a fahimtar da mutane su fahimta, iyaye su fahimta, a ci gaba da yin hakurin zuwa wani lokaci. In bai gyara ba ki nemi ya sauke miki wallahi alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa tana da saurayi da suka aikata zina har ta samu ciki wata daya sai suka zubar da cikin. To tace ta yi nadama sosai. So gashi yanzu ta samu wani saurayin za ta aura har an sa mata rana. Shine take tambaya ta tuba sosai Allah zai yafe mata wai ko
insha Allah. Insha Allah Allah zai yafe miki insha Allah. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Sai wanda ya tuba yayi imani da Allah ya aikata aiki na kwarai Allah ya ce zai canja munanan ayyukansa ya mai da su kyawawa. Kuma kar ta gaya wa mijin fa sabon mijin kar ta gaya masa ta yi shiru abinta tunda Allah ya rufa mata asiri ta zauna cikin rufin asiri wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa yana neman wata yarinya sai gano cewa musulunta tai amma kafin ta musuluntan har ta taba yin ciki ma ta haihu. To bayan yin ta musuluntan ma yace ta kara yin zina. To yanzu dai suna magana aure. To shine yake tunanin barnar da tai shine yake shawara ya hakura da ita ko kuma ya shahada wai.
To magana ta gaskiya kafin ta musulunta tana zina bayan ta musulunta kuma ta tsara yi. Shawarar farko karka kuskura ka jefa kanka cikin fitina. Na farko ka tabbatar da lafiyar ta ma tukunna kar ta je ta debo maka barna ta debo maka ciwo ta sa maka ta karkanta ta karka. Kuma wannan ba jihadi bane tunda ai ba ta gyara ba ballan ta kace ko shahada kai. Abu na biyu idan ka tabbatar ta yi tuba taubatan nasuha ka gwaggwada ta ka yi bincike ka tabbatar ta tuba kuma kana ganin in ka rike ta za ka iya hana ta wannan barnar bayan ka aure ta to ka je ka aure ta Allah ya baka nasara. Amma in ba haka ba ina baka shawara ka rubu da ita ka mata addu'a Allah ya bata wani ba kai ba kuma Allah ya sa ta tuba wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa idan za a yi sallar darajar neman biyan bukata da neman kusanci ga Allah ana ta da iqama ne ko kuma kawai sallah ake?
Ba a ta da iqama idan za a yi nafila. Ba a ta da iqama duk nafila ba a ta da mata iqama duk nafila ba a ta da mata iqama wallahu alam.
Wannan yake cewa idan mutum ya sa sallar azhar sai ya ga ana la'asar zai iya bin sallar la'asar din da niyya azhar sai daga baya yayi la'asar din ko kuma zai yi la'asar ne daga baya yayi azhar?
Idan mutum bai yi azhar ba yazo ya ga ana yin la'asar to ya halatta ya shiga ya kabbara sallah da niyyar azhar amma ana yin la'asar. Idan an yi sallama sai ya tashi ya kawo la'asar din sa. Daidaituwar niyya ya zama sallah iri ɗaya ake da ta liman da ta ladan ai da ta liman da ta mamu wannan ba sharadi bane. wannan ba sharadi bane, ya halatta mai yin sallar la'asar ya bi mai azhar ko mai azhar ya bi mai la'asar, kowa da niyyarsa, wannan ya halatta babu laifi, wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa wasu inda yake sallah masallacin a hannun yace yan bid'a yake, idan suke sallah asuba raka'a karshe bayan liman ya gama karatu, maimakon ayi ruku'u sai a tsaya kaman minti biyu ayi shiru sannan ayi ruku'u sannan ayi sujjada ko ruku'u kenan, to shine yake tambaya hakan ya halatta?
Wato wannan shine alqunuti da wasu limamai suke yi a sallar asubahi raka ta karshe kenan, Allahumma inna nas'aluka wa nastaqdiruka wa nas'aluka min fadlikal azim har zuwa dai karshe. Zance mafi inganci wannan alqunuti da ake yi ta sallar asubahi a raka ta karshe bai inganta ba, hadisin da ya zo bai inganta ba, balma wani tabi'i ya tambayi babansa sahabi, wani tabi'i ya tambayi babansa sahabi yace kai sallah bayan annabi, kai sallah bayan Abubakar da Umar, akanu yaqnutuna fi suq, shin suna yin irin alqunutin nan da ake a sallah subahi? Sai shi ya bunayya ya kai dana innaha muhdatha, ai bid'a ne, sabon abu ne da mutane suka girgiro shi, da ka bid'a ne a yin wannan a salloli irin na asubahi bai inganta ba, ai da ka ayi kokari ayi nasiha wa limamai da suke yin wannan su daina yi, su yi kawai sallar su normal, amma alqunuti ana yin ta a wutri, ana yin ta a sallar dare, duka wannan ba laifi ana iya yi, amma a sallar asubahin nan wannan ba a yi. Kuma riwayar da ta zo take cewa annabi yana yin alqunuti da asubahi har sai da yabar duniya, ana nufin yana tsawaita ba qunuti wadda suke yi din ba, kamar yadda mai ishmawi ya kawo ta a cikin ishmawi, to ba ita ake nufi ba, ana nufin yana tulul qiyam ake nufi, ma'ana ya tsawaita yana dadewa a tsaye har yabar duniya, yana yin sallah yana dadewa a asubahi, wallahu ta'ala a'lam.
Abin tambaya ta karshe akan rabon kwana ne, ita ma ta ce su biyu ne a wajen mijin su, kwana biyu ake, to idan uzuri ya kama daya ko tai tafiya ko tai baki sai ya tafi dakin daya, ya tafi gidan daya, to idan ya tafi gidan daya wai sai a ci gaba da irga kwanaki, sai a ci gaba da irga rabon kwana, koda a ce waccan ta dawo sai a ce ai maybe in ba kwanan ta bane, in a san da ta dawo ba kwanan ta bane, to sai an ƙara kwana biyu a wajen waccan din sannan ya dawo, koda sati kwana shida tai sati ɗaya, in aka wai sai wai ba a mace ba ta nan fa, amma sai a ci gaba da irga kwanan ta, tai kwanan ta, tai kwanan ɗayar, haka ake yi.
Wannan ba daidai bane wallahi,
ya ji fatawa,
wannan ba daidai bane, ba daidai bane, kuskure ne. Ai yayin da mace ta tafi, yayin da mace ta tafi ba ta nan, to miji zai koma ɗakin abokiyar zamanta tunda ai ba ta nan, wajibcin raba kwana da ita idan tana gidan ne, yanzu idan tana asibiti sai a ci sai a raba da ita, yanzu idan bai je idan kenan Allah zai kama shi da haƙƙin rabon kwanan matar da ba ta nan, ba daidai ba ne, kuskure ne wannan. To kuma wai idan ta dawo, idan ya fada a lissafin su waccece take da girki, wai ba zai dawo ba, ai ka'ida idan matarka ta yi tafiya ko wani uzuri durar da ta dawo, ko matanka nawa ne zaka bar su ka dawo gurin wanda ta dawo ne a ranar, haka ake yi. To wannan aikin, wannan fatawar tana aiki ne idan shi mijin ne ya yi tafiya, ka gane? Idan mijin ya yi tafiya, to za su yi ta irga girkinsu, suna irga girkinsu, su uku ne ya tafiya basu, to sai ya tafiya, wannan a ƙauli na farko kenan, sai a duba to wace ce take da girki a yau, wance ce, to sai ya dira a ɗakinta, ka ji ɗaya? Fatawa ta biyu ita ce, a'a, lokacin da zai tafi, wataƙila kwana bibbiyu yake yi a ɗakunan kowace mata, Nero ya mata kwana ɗaya bai cika mata kwanan ta na biyu ba kawai sai ta fi Dubai suka ci gaba da rayuwa har yaje wata ɗaya wata biyu yaje Ingila ya dawo yawa to lokacin da Alhaji Tanko ya dawo to zai dawo ɗakin Mero ne fa ya cika ta mata kwana ɗayan nan da ya tafi bai kammala mata ba daga nan kuma sai a dora to wannan idan mijin yayi tafiya ne ake wannan hukuncin ba wai in matar tayi tafiya ba dan haka wannan miji naki ya zalunce ki ya kuma shiga hakkinki sai a ga hanyar da ta dace ayi kokari a samu maslaha ina ba da shawara ga yan uwa akwai dan uwanmu abokin mu kuma aminin mu Sheikh Dr. Ali Yunus Abu Idris hafidhahu Allah yayi rubutu mai kyau littafi da Hausa akan rabon kwana a musulunci da Hausa rabon kwana a musulunci abin ciki Sheikh din insha Allah ta'ala za a iya samu waɗannan littafai da suke magana akan rabon kwana a musulunci kuma da Hausa yayi littafi ne mai kyau kwarai muna ba da shawara ga mata su yi kokari su mallake shi don ya dan warware matsaloli da yawa na rabon kwana a cikin musulunci wallahu ta'ala a'lam
to ma sauraro duka anan muka kawo ƙarshen shirin shi kuma insha Allah in Allah ya kai mu bayan sallah muna godiya ga wanda suka dauki wannan shiri kai tsaye akwai Salis Muhammad Nasir Taraba da Ahmad Ibrahim Muhammad da Usman Abdullah da Malam Umar muna godiya Allah ya saka da alkhairi to malam
to muna addu'a a wannan shekara a amsoshin tambayoyi da fatoyin nan da muka yi na wannan shekara duka Allah ya karba mana Allah ya ba mu lada ya hada mu da ku gaba ɗaya a cikin ladan kurakurai da muka yi a matsayin mu na ƴan adam saboda raunin fahimta da ƙarancin shekaru da ilimi ubangiji muke roƙo ya yafe mana kuma kada Allah ya sa shi a cikin kunnuwan ku ballantana ma ku yi aiki da shi mu ƴan adam ne gajiyayyu ne ajizai ne ba mu kai ba wallahi ba mu isa ba karambani ne da kawai dai neman yaye wa mutane damuwa da rage matsaloli da ke cikin al'umma amma ba mu isa mu zauna a wannan kujera mu ce za mu amsa fatawa ba muna dai ba da yan shawarwari fatan mu dan abin da muka yi Allah ya karbe shi Allah ya tofa masa albarka Allah kuma ya sa a amfana da shi insha Allah kuma yadda dan uwa injiniya Abdullahi da Musa ya gabatar wannan shine zaman mu na ƙarshe a wannan shekara sai kuma bayan Ramadan insha Allah a ci gaba da turo tambayoyi zai muku bayanin shafukan da za a turo tambayoyi ba za su kofa ba muna tara su gaba daya ko guda dubu nawa ne kuma za mu bi su insha Allah indai ana bibiye da mu a shirin za a ji amsoshin tambayoyin in Allah ya so da wanda ba mu sani ba kuma za mu je mu tambayi malaman mu sanar da mu kai ma injiniya muna maka addu'a Allah ya maka albarka Allah ya saka maka da alkhairi kokarin da kake na ainihin wato karanta mana wannan tambayoyi baka gajiya da kuma tattace su da kulawa da su za mu manta da addu'a ga wani dan uwa shi ma Abdullahi sunan shi Malam Abdullahi wanda yake ma'aikaci ne a makarantar Al-Yaqeen Academy wanda shi ne kullum kuma yake daukan nauyin buga mana tambayoyi shi ma muna masa addu'a Allah ya saka mai da alkhairi albarka iyalansa akwai malama Hafsat wacce take tana Saudiya a yanzu haka a admin din mu ce ita ta fara bude groups na karban tambayoyin mata kuma tana kokarin tacewa da turo mana su tana ba injiniya Abdullahi ita ma ba za mu manta da ita wajen addu'a da sauran ɗaliban mu wanda suka rubuce mana wannan tambayoyi da baki ɗayan su muna musu addu'a da ƴan uwa da suka taimaka wajen ainihin wato a ɗaukan wannan karatu tun da aka fara shi zuwa ƙarshe muna sanar da mutane cewar a insha Allah wannan karatu da wannan tambayoyi da aka yi dukan suna nan a cikin YouTube ɗinmu da kuma shafinmu na Facebook insha Allah wa tabaraka wa ta'ala kuma za a samu dukkan abubuwan din da muke nema in Allah ya so ake nema na fatowe kafin mu fara karatu mun roki addu'a ga malamin mu kuma baban mu Sheikh Abdul Wahhab Abdullah hafizahullah yana kwanciya a asibiti yanzu haka a garin Abuja ba shi da lafiya muna buƙatar ƴan uwa su yi masa addu'a Allah ya ba shi lafiya Allah ya ba malam Abdul Wahhab lafiya Allah ya warkar da shi da sauran malaman mu na sunna da suke ba su da lafiya da na kwance da waɗanda suke raye suna tafiya Allah ya ba su lafiya gaba daya ubangiji Allah ya sa mu cika da imani Allah ya inganta rayuwar mu kuma ya sa mu shiga azumin nan lafiya mu yi shi lafiya mu kuma gama lafiya zamu ci gaba da gabatar da programs da shirye-shiryen mu ta shafukan mu na Facebook WhatsApp TikTok YouTube duka duk program da muke na Ramadan za a ci gaba da samu mu a kafofin nan in Allah ya sa da tun daga 2 ga watan Ramadan 3 ga watan Ramadan insha Allah tabaraka wa ta'ala muna fatan Allah ya ba mu nasara wannan salafiyar mu Allah ya ba su lafiya masu lafiyan kuma Allah ya tsare musu lafiya mun gode kwarai da kulawar ku da bibiyar ku ga wannan shirye-shirye Allah ya ba mu lada Allah ya sha mu da shi
to jama'a akwai shafukan da za a iya ci gaba da turo da tambayoyi akwai daga Facebook page din Dr. Abdullah Usman Gadan Kaya sannan a TikTok akwai Dr. Abdullah Usman Gadan Kaya da injiniya Abdullahi Adam Musa da za a iya ci gaba da turo da tambayoyi insha Allah anan muka zo sannan akwai number waya ta WhatsApp ita ma sannan masu turo da tambaya ta group da malama Hafsat shi ma za su iya ci gaba da turowa sannan akwai number waya ta WhatsApp plus 234 8098 459565 insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh